labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin mu na kasuwa akai miki dole.
To jama'a masu sauraron mu yau Allah da ikon sa ya kawo mu nan birnin Accra a kasuwar masu saida albasa dake anan Abulese. Yanzu ba da bata lokaci ba dai na sadu da kungiyar masu saida albasa anan Accra. Za su bayyana mana yadda suke gudanar da harkokinsu. Muna tare da mambobi na ita kungiyar masu sayar da albasan Najeriya, na akwai chairman su da secretary da kuma organizer da kuma uban wannan kungiya. Ba da bata lokaci ba ina jin kowanne zai magana da shi. Da farko zai bayyana sunansa da kansa.
Ni Alhaji Masauri Salisu, acting chairman na Greater Accra Union Sellers and Importers Association. Kuma ni acting chairman na Union Market and Marketers.
Wannan kungiya ta ku kungiya ce ta tsini da tanaji ta masu sayar da albasa da kuma shigowa da shi nan kasar Ghana. An ambaci wannan suna sai aka bukaci kai bayani dalla dalla a game da wannan suna, me zaka ce mana?
Shi Greater Accra Union Sellers Importers Trading Society a karkashin shugabancin babanmu Alhaji Karim shi ne wanda muka bude farko a Ghana a gaba daya tun ana kawowa ga kwando. Aka bude wanga kungiya tun mu bamu suka bude suna can cikin makwalla ana nan aka tayar da su makwalla aka kawo su Red Cinema kusa da Parliamentary House. Muna nan tare da su wajen muna zaune kuma aka tayar da su lokaci gari ya zama gari isa ba su a gabban mota cikin gari saboda cunkoso. Aka ba su izini su je su duba cikin Accra inda ke da daji su yi su ba da bayani suka zo nan ina muke a Abulusu. Kuma su ne first settlers cikin Abulusu ba suka zo daji ne suka duba daji ya musu suka ɗebe kuɗaɗensu da komi suka nome suka zuba kasa suka bude hanya ke yau kamar ka na ka zuka ɗin da a gurguje ke da ya zama market. Sai sa shi ne first market union market da yake Ghana which is Accra Union Sellers Importers Association.
A cikin zancenka dai ka nuna ba sai da albasa kaɗai kuke ba. Zan koma wurin sakatarinka da hoya baya da wannan amsar amma kuna shigowa da shi. Daga ina ne kuke shigowa daga albasan?
Sunana Usman Muhammad Sidi, shi ne sakataren kungiyar Accra Union Sellers Importers Cooperative Society. Haka ne albasa dai muna da su sassa da yawa. Farko dai albasan da ya fara shigowa garin ga shi ne albasan Niger. Ya zo ya kai Burkina suka fara kawo albasa. Ya zo ya kai Najeriya ma yanzu suna kawo albasa. Albasan da muke samu sosai shi ne na Niger. Shi ne ya fi zuwa nan garin ga yanzu dai muna samun kuma na Najeriya. Amma albasan da aka sani nan da aka fara da shi shi ne albasan Niger.
Tunda muna tare da organizer
za ka gaya mana irin ɗawainiyar da ake yi wurin ɗauko albasa tun Niger. Wani irin hidima ake wa albasa har a kawo shi nan gari?
Assalamu alaikum, in sunana Muhammad Sani Abubakar. Game da dai aikin mu na albasa, ina ji ne ba karamin aiki bane don tun can Niger muka so albasa tun wurin cikon shi an kama aiki ne a zo a loda ba mota wani bishe mun doki mu sa matrakumi ya aza albasa ya cross iyaka sannan ma mu kai inda akwai mota. Aiki ne ba aikin wasa ba, kuma in aka cika aka samu kai loading ta kuma doko ta ma zuwa Ghana ba karamin aiki bane don iyaka 1-2 border duwan sun tare 1-2 customs sun tare duka wani wahala ne da muke sha.
Chairman, in ka dubi a kungiyar Empower za ka ga kaman
wasu sun yi musu kaka gida a ciki suna ja da su da yawa akan samu ainihin wadanda suka hassasa sun wannan kungiyar kusan ana son a mashe su baya shin ku ba ku samu wani matsala dangane da irin wannan lamari a nan
ba aikin da da ai ba samun musamman sai sa kaman mu da babannin mu suka bude aikin muna karkashin wannan kungiya kankan mu muka bude aikin kenan to mu adda matsala sosai muna samun matsala sosai yau muna da wadansu groups mun doke shi sukin su fito cikin mu akwai waɗanda suka fito cikin progressive cikin progressive kuma akwai waɗanda kuma suka zo cikin mu suka fito patriotic akwai waɗanda kuma suka fito cikin mu su ɗan wayen mu ne a garawa kuma suna su ma Ghana youth sai sa kaga waɗannan bangare kullum in dai da a yi magana sai sun gamu amma in dai wani matsala ne ba a yi a je gaba ba mai zuwa sai an gangwa ga kungiya da kun ba gangwa ga kungiya ba ko me za ka yi Ghana bai aiki sai sa matsalan da muke da su kenan
kuna daukan matakai ko yesu domin magance shi ko kuma a'a a wurin fuskar hukuma ne ake kokarin magance wannan matsala
matsala ta gida muke so mu gyara shi ko menene ke zuwa musu gaba ya ce zauna gida ya lama sai sa mu muna jin hankulan su ne su duba wani ce na ce tunda kun fito cikin mu kudiyoyin mu ku zo mu zauna mu doki shawara guda mu tafiyar da aikin albasa gaba daya
bayan ga wannan matsalar babu wata matsala da kuke fuskanta
matsaloli dai na nan daban-daban tsakanin mu da kanmu kamar kan kai gurawa faguwa ne baki in da ka haushe jawo shi sa mu addu'a muke yi
na'am
kuka dan dan wanka na ci gaba ta fanni wajen aiki
na'am
to ka kara mai kwazo
secretary wannan kungiya ce an register ta kuma kuna dawainiyar ku tare da hukuma ne
masha Allah gaskiya haka ne wannan kungiya ce wannan aka register ta kuma wanda kowanne da wani ya muke yi tare da gwamnati muke yin ta kuma cooperative nan da muka fadi akwai wani kungiya shi ma mai zaman kanshi wanda ke kulawa da kungiyoyi a karkashin shi shi wannan cooperative mun fadi karkashin shi bisa haka kamar yadda ka tambaya game da matsaloli akwai wasu matsaloli idan sun fi karfin mu nan to muna samun kaikara can a kira mu kuma a zo a ga yana ake shirye maganin kungiya ne mai register kuma tana harkokin ta tare da gwamnati
kukan samu matsaloli akan hanya shin yakan kai lokacin da kukan bukaci gwamnati ta taimaka kuma tana taimaka
ko wasu lokaci mu da kanmu ne muke sa karfin mu da ikon mu da ilimin mu mu je mu gyara matsalolin mu wasu matsalolin kuma dole sai mun je mun kai wurin gwamnati kuma ya kama mu
barin kuma wurin organizer a batun kasuwanci kasuwa yaya ake tafiyar da lamarin kasuwanci a nan
kasuwa dai zamu ce alhamdulillah ce dai wani lokaci in kasuwa kaya yawa wannan muna samun price nan na zuwa kasa sosai kuma yana wannan na kawo mana matsala
wani lokaci ne kuka fi jin dadin gudanar da harkokin ku na kasuwanci
shi albasa akwai lokacin da yake da dadi kamar cikin November, December ta san lokacin ana cikin kasuwanci kayan gwari da ina ta mu wani lokaci kuma matashi muna tafiya da su sai muna jin dadi
da yake albasan buhu-buhu ne kuke yin shi kuma kowanne da size shi girmansa za ka iya kwatanta mini kudin kowane buhu daga babban buhu matsakaici da kuma madidici
kamar ka na ka tambaya albasa duka buhu muke yin su mu wholesale ne mu ba mu retail muna da yan retail suna kan hanya su ma sai babban buhu su rarraba shi wajen suna sa kwando suna sa jambaji shi jambajin na yana range between 120-200
sai
da ga da mu da shi da muke yi muna sayar 2.5 zuwa 2.2 miliyan kasan miliyan 200 ko miliyan 200
ya mu je mu karkare da ainihin uban kungiya Alhaji Abdul Karim kai ne ka gajiya ka ga yau muna fatar ma ka ga gobe mene shawara zaka ba su matasa da yau suke rike da ragama na shugabancin kasuwancin nan yadda za su rike wannan kungiya ko kuma dai kasuwar ta dore kamar yadda suka zo suka tara
su wato a lokacin da muka je za mu rijistar kungiyar wancan zamani ba mun tamanin kungiyar nan za ta kai haka ba to ni abin da zan faɗi guda ne nayi ma Allah godiya da shi a ce abin kirki na mun ka kawa ba lalata ba alhamdulillah amma muna ina roƙo ga sauran yaran mu da suka zo gaba ɗaya kungiyoyin da suka yi ta cikin mu suka kakkahu Allah ya sa alheri su zo su hada kansu mu zan cinciya mu daurin shi guda mu ci gaba da aikin mu sai abin da ya ci gaba alhamdulillah
to jama'a masu saurare laifin daji ɗaya an ce karewa anan muke jin zamu dasa aya a cikin shirin to amma kira ga hukuma wannan kungiya in ana son kidaya ainihin kungiyoyi da ke taimakawa cigaban tattalin arzikin kasa babu shakka za a ambaci wannan kungiya ya kamata hukuma ta maida hankali da taimaka mata ya kasun da take taimakawa tattalin arzikin kasar kada ya zamanto wannan kasun nan yayaki anan ne Ridwan Mukhtar Abbas daga nan birnin Accra sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
shirin bi oke Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa
akai miki dole
kasuwa a kasar shi ya take kasuwa a kasar mu
jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
Sunana Reverend Nata'ala Barkuma Shehu Pastor a Ekwa Zion Tumfure. Towa sura 20 dokoki ne wanda Ubangiji Allah ya ba ma Musa ya ba ma jama'ar Isra'ila. Wannan ya zama jagora yadda za su tafiyar da al'amuran su a gaban Ubangiji Allah. Idan ka dubi dokokin nan guda biyar sun shafi tsakanin mutum da Allah, sannan biyar kuma sun shafi tsakanin dan Adam da dan uwansa dan Adam. Duka Allah yana buƙatar mu yi biyayya. Ce Allah ya faɗi dukan waɗannan zantatuka ya ce ni ne Ubangiji Allahnka wanda ya fishe ka daga ƙasar Masar daga gidan bauta kada ka kasance da waɗansu alloli sai ni kada ka yi wa kanka wani gunki ko kuwa wata sifa na wani abu a sama a ƙasa ko kuma a ruwa a ƙarƙashin ƙasa kada ka rusuna musu kada kuma ka bauta musu gama ni Ubangiji Allahnka mai kishi ne nakan hukunta ƴaƴa har tsara ta uku da ta hudu na waɗanda suke kina nakan gwada madamiyar ƙaunata ga dukkan tsararraki da suke ƙaunata masu kiyaye dokokina kada ka kama sunan Ubangiji Allahnka a banza kama zan hukunta duk wanda ya kama sunana a banza tuna da ranar asabar ka kiyaye ta da tsarki za ku yi dukkan ayyukan ku cikin kwana shida amma rana ta bakwai kebabbiya ce ga Ubangiji Allahnku a rana ba za ka yi kowane irin aiki ba ko kai ko ƴaƴanka ko barorinka ko dabbobinka ko kuma bakon da yake zaune da ku jama'a cikin kwana shida Ubangiji ya yi sama da duniya da teku da dukkan abin da yake cikin su amma rana ta bakwai ya huta saboda haka Ubangiji ya keɓe ranar Asabar ya tsarkake ta ka girma mahaifinka da mahaifiyarka domin ka yi tsawon rai a ƙasar da Ubangiji Allahnka yake baka kada ka yi kisan kai kada ka yi zina kada ka yi sata kada ka yi bata sunan makwabcinka kada ka yi kyashin gidan makwabcinka kada kuma ka yi kyashin matar makwabcinka ko barorinsa mata da maza
Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani
Dede kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki
Ka rufe bakinka da abin tara fuska idan za ka yi tari
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen yaji gangan jiki ya tsira.
Coronavirus, corona yunwa, corona tanshin gida gida. Kima cutar bata kama ka ba, ka koma zaman gida. Mata ke zaman gida, yau kuma ya koma na ƴan maza. Duk sababin coronavirus yau ga dangi guri daya. Ko gargajiyan ko na zamani ga kanwa da sabara ga zai canza zuwa madandani amma sun ji maganin cutar kai da zaman gida. Yau lafiya ce ta tattali ba damar shiga kasar can din ma an sanya tubali ko kai za a shiga kasar zaka tarar kuma yana gida. Wace tar ku za ta kashe gida gida
mata ke zaman gida yau ga dangi guri daya
wasu matan na farin ciki ne za a yau ta zo kusa kusa mai gida baya da lokaci na iyali tafiya kasa kasa yaya mai kananu ba su san shi ba da rashin zamanansa wani in ya fice da asuba dayan dare sannan ya yo gida.
Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji amsoshin tambayoyinku daga bakin Dr. Muhammad Ladan, sannan za mu karkare shirin da hira da aka yi da wani bawan Allah mazaunin New York a nan Amurka wanda ya kamu da COVID-19 kuma Allah Ubangiji ya bashi sauki yayin wa al'umma bayanin halin da ya shiga da kuma mutane su gaskata ya wannan cuta gaskiya ce.
Assalamu alaikum likita, da fatan an waye gari lafiya. To tambaya ta ta farko daga mai nasara Nasarawa Funtuwa, yace wai me yasa aka sawa cutar numfashi ta coronavirus suna COVID-19?
To shi wannan coronavirus na 2019 da aka ce COVID-19, abin da aka sa masa suna COVID-19 shine coronavirus infectious disease na 2019. To wannan cutar ta fito ne da 2019, shi yasa aka ce COVID-19.
To su kuma Baffa Haruna Bajoga da Haladu Musa Bajoga sun ce wai shin idan mutum ya warke daga cutar corona yana iya sake kamuwa?
To bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutar ba, domin in mutum ya kamu da cuta cikinsa kan yi waɗansu ƙwayan halitta da ke kare da sake kama wannan cutar. Amma tun da wannan corona ɗin sabon cuta ne wanda muka ce novel corona, to tabbatar ba, amma bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutar ba.
To sun ƙara da cewa a tarihin duniya an taɓa samun wai cutar da ta karaɗe duniya kamar coronavirus?
To akwai cutar da ta fito a 1918 wanda ake kira Spanish flu. Ita wannan ta kashe mutane miliyan barkatai, saboda haka wannan ma ta fi tsanani bisa ga wannan corona da muke da ita yanzu nan.
Tambayarsu ta uku ita ce wai ko akwai nau'ukan mutane da jikinsu baya harbuwa da cutar ta coronavirus?
To wannan ba mu tabbatar ba Hajiya, amma 80% da mutanen da suka kamu da wannan ciwon bai tsanani sosai. So waɗannan suna iya warkewa kuma da alaka wani ciwon sosai. Kuma a cikin waɗannan 20-80 waɗanda yake tsanani, to kuma ya fi kuma tsanani sosai akan mutanen da suke da ciwon zuciya, suka manyanta, waɗanda garkuwar su ba ta da ƙarfi, da su kuma irin masu ciwon asma ko masu irin ciwukan huhu waɗanda ba su numfashi sosai, ko kuma ina irin waɗanda aka canza musu kamar irin su koda ko su hanta, to duk waɗanda dai garkuwar su jikinsu ba shi da ƙarfi, to wannan ciwon na tsanani ƙwarai da gaske. Amma akwai wasu waɗanda abin bai tsanani gare su sosai Hajiya.
Shi ko Dahir Manjos Gobir Samaru Zaria yana tambaya wai dan Allah wai me yasa mutum idan yana barci wai ya fitar da zufa ko da kuwa ana sanyi ne?
To mutum da bai kamata ya rinka zufa lokacin sanyi ba, in dai lokacin zafi ne mutum na iya zufa. Amma malamin kowane lokaci yana barci kuma yana zufa lokacin sanyi, da ya kamata ya je wani likita a duba shi, domin akwai wasu abubuwa da ke cikin jikin ɗan adam waɗanda ke sa in jikin mutum ya zafi da yawa ya zufa. In da sanyi ne, to jikin mutum ya kamata bai kamata ya zufa, domin zafin ne ya kamata yana cikin jikinsa. Saboda haka malamin ya je ya duba, akwai wasu ayyar halitta na jikin ɗan adam da sun canza da yawa, yakan sa mutum ya rinka zufa da sanyi. So ya je wani likita a dube shi.
To likita, a wani hali ake ciki yanzu da wannan cuta ta COVID-19? Alƙaluman da ake bayarwa na waɗanda suka kamu da cutar nan sai ka je abin yana hauhawa, ana samun sauki kuwa?
Ana samun sauki Hajiya. Akwai waɗansu wurare kamar irin su New York, tsananin ciwon ya rugu ƙwarai da gaske. Akwai kuma waɗansu wurare kamar irin anan ƙasan Turai, irin su Dakota da sauransu, abin ƙaruwa yake. So abin yana daga kowane ɓarayin ƙasar yana bambanta, amma a gabaki ɗaya yana ɗan raguwa kaɗan. Amma sai dai kawai mai ta'addu'a, wannan ciwon duk ba mu tabbatar da yadda yake ba, shi yasa wannan duk sabon cuta ne, ba mu gane yadda yake ba, kuma ba magani. Sai dai mun samu magani ko muka samu allurar rigakafi shi zai rage tsananin wannan ciwon. Amma dai sai dai kuma dai mai ta'addu'a Hajiya.
To Allah ya kyauta. Likita, akwai waɗanda suke warkewa? Domin kullum alƙalaman da aka fi bayyanawa shine waɗanda suka kamu, waɗanda suka mutu, amma ba a fi mai da hankali akan waɗanda suke warkewa ba. Ana warkewa? Adadin da ake warkewa ɗin yana da yawa yadda mutane za a yi hamdala?
Ana warkewa sosai kan, amma kasan ba a cika bayyanar da waɗanda suka warke ba, amma ana warkewa. Amma waɗanda ciwon ya yi tsanani sosai, waɗanda aka sa su irin na'urorin numfashi da sauransu ɗin nan, to yawanci ba su cika warkewa haka ba, amma ana warkewa sosai. Kuma kwanan nan akwai ɗan uwanmu a New York da yau ya fito, shi ma kan abin nan ya yi tsanani ƙwarai, amma ya fito kwanan nan kuma ya warke. To saboda haka ana warkewa Hajiya.
To likita, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba, Allah ya kare mu da lafiya.
To masu sauraro, kamar yadda ne muku alkawari a farkon shirin nan, na ce za mu karkare da hira da abokiyar aikinmu Madina mai shanu ta yi,
da wani bawan Allah mazaunin New York Ibrahim Garba wanda ya kamu da wannan cuta ta COVID-19 kuma Allah Ubangiji ya bashi sauki yewa al'umma magana ga yadda tattaunawar su ta kasance
kamar yadda na fada a wasu bayanai da nayi na gaba sai yi wai mutum ya ce ga inda ya samu fi sabilillahi amma a sakamakon wani daura aure da muka je a Staten Island aka samu rasuwa sai aka ce rasuwar sakamakon wannan ciwon ne ba dade ba jin kadan aka samu mutanen da suka ji wannan taron kuma wasu suna ta fama da zazzabi da rashin lafiya ji haka kuma ya kasance sun je taron
to Malam Ibrahim wani irin hali ka shiga a lokacin da kai fama da wannan cutar
lokacin da ciwon ya fara zazzabi ne mai karfi da yawan zufa da ciwon kai da gudawa da jiri da ciwon baya watan da fitan hankali a takaice abinda zan iya faɗa kenan to kuma a wannan lokaci sai ya kasance ina yin watan irin sisirace da kuma shan watan magungunan da aka sani shahararru da ake ta gargadi a sha idan kana jin jirin yanayi haka su citta su zuma da lemon tsami dinna haka da dinga tsarkarsu da su ga wannan tafannuwa da dai makamantar su da iya sirace akai-akai don ka ji kishi ruwan da aka sha ma ka ji kamar an fasa kwalba ne ana ƙura maka wannan makogwaron naka to yanayin yadda na dinga ji kenan
waɗanne irin alamomi ka ji a jikinka kafin ka gane cewa kana ɗauke da wannan cutar
an san cutar ta shige ni ba sai da aka kai na ICU bayan na yi awa 24 din nan na samun mashina da suka yi domin su gano abubuwa kuma magunguna masu karfi da na farfado shi ne aka min wannan bayanin amma kai dan karan kaina ba ni da ilimin da zan ce ko wannan shi ne ko ba shi ba ne na san an kawo ni na san yana wajen amma daga lokacin da suka samun mashina daga lokacin na ɗauke wuta ma'ana kwata-kwata ban san yanayin da nake ba sai bayan kusan sama da awa 24 da na farka na farfado sai na fahimci ashe ga inda nake nan kuma su suka zo suka min bayani ya nuna min cewa shi asalin ma ciwon ya fara ne daga pneumonia cewa kuna ya samu matsala
Malam Ibrahim cikin magungunan da ka sha akwai maganin chloroquine
sai da akwai chloroquine don sai yanzu akan bani da safe da rana a bayansa sai a ce mun gashi nan hydrochloroquine ne
wani irin hali iyalanka suka tsinci kansu ciki
yan uwa da abokan arziki da suke suna da watan damuwa a cikin al'amuran masu kira suna kira har ina amsa waya ba na amsa waya ta hanyar text musamman ce ga halin da ake ciki a yi min ado zuzon ku da haka
to a ƙarshe Malam Ibrahim wani irin shawara za ka bai wa duk waɗanda suka kasance sun kamu da wannan cutar
to shawara dai a takaice ba ma na wanda ya kamu da ciwon ya fito ba ne na mu duka ne kawai kiyaye wannan dai da ake ta faɗa ina ganin shi ne abu mafi muhimmanci
na tabbata idan aka ji wannan an san cewa gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah masu ƙaryata wannan cuta sun san cewa wannan cuta gaskiya ne muna mishi fatan Allah Ubangiji ya kare shi da lafiya da ma waɗanda duk suka kamu waɗanda muka rasa kuma Allah ya ji kansu mu kuma Allah ya kare mu Allahumma amin a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin wannan shiri da suka taimaka shirin ya zo gare ku da Julie Lazarus Gresham ni ce Aisha Tusule mu kasance cikin koshin lafiya
ya Ubangiji sarkin baiwa sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin suma amin
masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sauraron shirye-shiryen ne daga VOA.